sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma ninya haka kuma ana iya samun mu akan Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma suna uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masuare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a yau 16 ga watan Afrilu ta shekarar 2008. Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC tare da Sabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Sahabu a ba mu kanun labarai.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya jiya Lahadi ta gargadi shugaban Siriya cewa Amurka za ta iya sake kaiwa gwamnatin sahari da makamai masu linzami. Shugabannin kasashen Laraba sun hallara garin Daharan na Saudiya domin halartar taron kolin kasashen Laraba a karo na 29. Dabban mutane ne suka hallara fadin kasar India jiya Lahadi suna buƙatar ganin an yi wa ƴan mata biyu adalci sakamakon fyaɗe da aka yi musu.
Madalla kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku yi cewa an jima kaɗan za a fara wani taron sojojin Afirka da ma na Amurka masu aiki a wasu ƙasashen Afirka.
Tun da shi shugaba Trump ya hawo mulki ya kusan jaddada cewa inda ƙasar Amerika take su tana son in dai har akwai matsalar ta'addanci ta ƙarfafa ma ƙasashen da suke yaƙi da ta'addanci dama yadda za su canji ta'addanci.
To haka kuma a can jamhuriyar Niger yau kwanaki 285 kenan aka sace wasu mutane. Wasu mutane kenan.
Kwanaki 285 kenan da mata da yara kimanin 39 mazaunan Ingalewa suka shiga hannun wasu 'yan bindigar da ake hasashen mayakan Boko Haram ne suka sace su a yayin wani harin da suka kai a wannan ƙauye na yankin Difa.
Haka kuma idan muna lokaci za mu kawo muku yadda 'yan ƙasar China suka mamaye hada-hadan kasuwanci a kasuwar kantin kwari na Kano, sai kuma Sarfilu Hashim Gumel ya shigo da shirin cike da gaskiya. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley jiya Lahadi ta gargadi shugaban Siriya Bashar al-Assad cewa Amurka za ta sake kaiwa gwamnatin sahari da makamai masu linzami muddin ya sake amfani da makamai masu guba wajen kaiwa al'ummar kasar hari. Madam Haley ta gaya ta talabijin ta Fox cewa idan har duk makamai masu linzami 500 da Amurka, Birtaniya da Faransa suka cilla kan masana'antun sarrafa makaman masu guba a Siriya a ranar Asaba bai sa ya shiga taitayinsa ba, to ya shirya raɗaɗin sabbin hare-hare masu zuwa, domin inji Haley ba za mu ƙyale wani hari da makaman guba komin ƙanƙancinsa ba. A halin da ake ci kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu Amurka tana kan bakanta na janye sojojin Amurka daga Siriya. Wannan furici ya biyo bayan maganar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi cewa ya shawo kan shugaban na Amurka Donald Trump ya sake tunani kan shirin janye sojojin Amurka daga Siriya kuma ya takaita hare-hare da suka kai da makamai masu linzami. Shugaba Macron ya bayyana haka ne a hira da yadda tashar talabijin ta Faransa da ake kira BFM a jiya Lahadi da cikarsa shekara ɗaya kan mulki, kuma kwanaki biyu bayan da Faransa ta shiga jerin Amurka da Birtaniya wajen kai hari wato kan masana'antun haraɗa makaman guba a Siriya. Shugabannin kasashen Laraba sun hallara garin Daharan na Saudiya domin halartar taron kolin kasashen Laraba na 29 a yayin da ake ta maganganu dangane da mummunar hali da kasashen da suke yankin suke ciki. Shugabannin sun mai da hankali ne kan rikici da kasashe da suke yankin suke yi da Iran, yaƙi da ake yi a Yemen, mummunar yaƙin ba sasar da ake a Siriya, da kuma amincewar da Amurka ta yi cewa birnin Kudus ne helkwatar ƙasar Isra'ila. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Edwin Iranian ya aiko mana da rahoto daga birnin Alkahira, ya ce Sarki Abdullah na Jordan ya ba da takaitaccen bayani kan muhimman batutuwa da kasashen Laraba suke fuskanta kamin daga bisani ya mika shugabancin taron ga Sarki Salman na Saudiya, wanda shi ne mai masaukin baki kuma shugaban taron na 29. Sarki Salman ya maida hankali kan batun birnin Kudus wanda shi ne jigo a ajandar taron, da kuma kasar London da ya ce kasar Iran tana yi cikin harkokin kasashen Larabawa. Shugaban kungiyar harkokin kasashen Laraban Ahmed Abul Gait ya soki shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na amincewa da birnin Kudus ya zama helkwatar kasar Isra'ila haka zalika ya koka da mummunar yanayi da kasar Siriya take ciki. Dubban mutane ne suka hallara a fadin India jiya Ladi suna buƙatar ganin an yi wa ƴan mata biyu adalci sakamakon fiyade da aka yi musu. Lamari da yasa ƴan kasar suke tambayar me yasa kare ƴan mata da mata baki daya yake zama kalubale duk da dokoki masu tsanani da ake da su. Wannan shine taron jama'a mafi girma da yake nuna fushin su tun bayan fiyade irin wadda ake kira giwa ta fadi da aka yi wata daliba a babban birnin kasar ta India, lamari da ya janyo zanga zanga duk fadin kasar. Dauke da kwalaye a biranen New Delhi da Mumbai da Bengaluru da Kolkata, masu zanga zangar sun yi kiran da a dauki mataki cikin hanzari na hukunta waɗanda suka aikata laifin, a kuma gaggauta shari'ar masu bata yara kanana tare da yanke musu hukunci mai tsanani. A rataye masu irin wannan laifi, kamar yadda wasu rubuce-rubuce da suke kan kwalayen suke faɗi. Cikin ma zanga-zangar har da wata ma'aikaciya yar shekaru 37 da haihuwa mai suna Aditi Sen Gupta ta ce ta kai intaha, na gaji da yadda ƙasar nan ke wulakanta mata. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A daidai lokacin da kalanda ke nuna cewa yanzu bazara ce a nan Amurka, ana iya cewa mutum da yana nasa Allah na nasa. Dusar kankara mai karfin gaske da ɗan karen sanyi ya sanya sashin tsakiya maso yammacin Amurka da yankin ƙasar da ake kira New England suka zame wurare da ake sanyin da ba shi ake so a halin yanzu ba. An samu zubar dusar kankara da ta kai taku biyu jiya Lahadi a Tigerton da Big Falls a jihar Wisconsin. Hakanan a yankin sassan Amurkan da ake kira New England din ana gargadin mutane su yi hattara game da yanayi, inda a jihar Maine da birnin Portland babu alamun bazara, inda sanyi ya kai ƙasa da maki biyu a ma'aunin Celsius, yanayi mafi sanyi da aka taɓa samu a Amurka a ranar 15 ga watan Afrilu a duk tarihinta. Saboda tsananin sanyi da aka samu ta kai ga soke tashin jiragen sama na fasinja 900 a jiya Lahadi da dakatar da wasannin motsa jiki musamman ƙwallon nan da ake kira baseball wadda shi ma ake yi da gora. A Afirka ta Kudu, ƴan ƙasar sun yi jana'izar Winnie Madikizela Mandela, ɗaya daga cikin fitattun ƴan ƙasar da suka jagoranci haɗakar yaƙi da mulkin wariya. Ta zama ƴar majalisa a shekara ta 2009 mukami da take rike da shi har iya rayuwarta da ya zo a ƙarshe a farkon watan nan. Mutane kimanin 40,000 ne suka halarci addu'o'in jana'izarta da suka cika a unguwar Soweto a Johannesburg, inda nan ne mahaifarta. Mahalarta addu'o'in na musamman sun cika dandalin wasanni da ake kira Orlando. Tana gayawa masu rike da madafun iko gaskiya, in ji shugaba Cyril Ramaphosa a cikin jawabinsa na tunawa da ita, kuma ba ta kashe murya balle ta nemi afuwa saboda ta faɗi gaskiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu yi kallon rahotannin namu da batun taron sojojin ƙasa da ƙasa wanda za a fara ɗan jima kaɗan a birnin Abuja, Najeriya. Ga kuma sammai na kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Nigerian Army in conjunction with the United States Army African Command.
Babban Hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Major General David Amadu ke magana kan babban taron ƙasa da ƙasa na haɗin gwiwar ƙasashen sojojin Afirka da rundunar sojin Amurka da ke Afirka, wato AFRICOM, da za a fara yau a nan Abuja. Taron zai baiwa manyan hafsoshin sojojin Afirka damar ƙarfafa alaƙar tsaro da ke tsakaninsu don samar da sabbin hanyoyin tunkarar ƙalubale a nahiyar. Rundunar sojin Amurka ta hannun rundunarta da ke nan Afirka, wato AFRICOM, dama na shirya irin wannan taro duk shekara da ƙasashen ƙawancenta don musayar bayanai kan ta'addanci, a kuma amince da yadda za a shawo kan barazar aikata miyagun laifuka tsakanin ƙasa da ƙasa, yaɗuwar ƙananan makamai da ma'aika-aika irin na 'yan ta'adda. Major General David Amadu ya ce ya zuwa yanzu dukkanin manyan kwamandojin rundunonin sojojin ƙasashen Afirka tuni sun iso nan Abuja.
The summit is the single largest African gathering of senior military leaders on the continent.
Wannan taro shine ɗayan haduwa ɗaya tilo na baki ɗaya manyan hafsoshin sojojin Afrika da na ƙasashen Turai da ma Amurka waɗanda suke halarta a halin yanzu. Kuma za a tattauna sosai da rushewar kungiyar IS a ƙasashen Iraki da Siriya da yadda hakan ke shafar zaman lafiya da tsaro a Afrika. Yayin wannan taro dai Bataliya ta musamman ta 176 da ke gadin fadar shugaban kasa za ta yi atisayen gwada karfi. To ko shin menene mahimmancin wannan taro?
Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Malam Kabiru Adamu.
Tun da shi shugaba Trump ya hau mulki ya kusan jaddada cewa inda kasa Amerika take to tana son in dai har akwai matsalar ta'addanci ta karfafa ma kasashen da suke yaki da ta'addanci dama yadda za su kanci ta'addanci. Ita a nata fahimta Amerika ta'addanci ba abu bane wanda kasa guda za ta yaki da shi, dole kasashe su haɗa kai. Bangare ɗaya kenan, bangare biyu akwai kusan tsoro da ita kasar Amerika take da shi da kawayenta na cewa kasar China ta kusan ƙarfinta da tasirinta ya fara yawa a ƙasashen Afirka. Sukan yi amfani da irin wannan damar don san yadda za su yi su cusa ra'ayi misali na nasu buri kai kusan cikin manya-manyan shugabanni na rundunar sojojin ƙasashen Afirka.
Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kama san adawa sai gari zo son shawa cikin dawa filin daga mamman sani.
To daga taron soja sai nemo su bayan Allah su 35 da ƴan Boko Haram suka sace a jamhuriyar Niger, kuma yau sun kwashe kwanaki 285. Wannan ya sa majalisar dokokin kasar kiran ministan cikin gida Bazoum Mohamed domin jin abin da gwamnati ke yi saboda ceto waɗannan mutanen. Ga su lamu muna bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kwanaki 285 kenan da mata da yara kimanin 39 mazaunan Ngalewa suka shiga hannun wasu 'yan bindigar da ake hasashen mayakan Boko Haram ne suka sace su a yayin wani harin da suka kai a wannan ƙauye na yankin Difa. Sai dai tun daga faruwar wannan al'amari kawo yau ba wani cikakken bayanin da ke zuwa jama'ar Nijar a hukunce. Dalili kenan da majalisar dokokin ƙasa ta buƙaci ministan cikin gida Bazoum Mohamed ya hallara a gaban wakilan al'umma don jin halin da ake ciki akan wannan batu.
Quelle est notre responsabilité à nous? C'est de les rechercher.
Ministan ya bayyana cewa nauyin da ya rataya a wuyan mu bayan sace waɗannan mutane shine mu nemo su ta hanyoyin da suka fi dacewa. Sai mun tabbatar da ɗaukar matakan kare su daga dukkan wani haɗarin da ka iya samun su. Wannan shine haƙƙin da ke kanmu. Domin abinda iyalin waɗannan mata da yara suka fi bukata shine su ga sun dawo gida a raye. Da yake amsa tambayar me yasa gwamnati ba ta yi wa jama'a bayanin halin da ake ciki akan wannan batu, Bazoum Mohamed cewa yayi.
Nous faisons le travail qu'il faut dans la discrétion.
Samun nasarar wannan aikin wani abu ne da ya fi dacewa a yi shi cikin sirri, saboda haka bai kai muna tasirutai a kafafen yaɗa labarai ko rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta ba. Domin yin hakan tamkar muna ƙasƙantar da kanmu ne. Kuma idan muka yawaita nuna damuwa a fili akan wannan lamari, za a yi ta sukar gwamnati cewa ba ta yi daidai ba. Tafin majalisar dokoki ta buƙaci jin ta bakin gwamnatin Nijar akan makomar mutanen Ngalewa. Ƙungiyoyin fafutuka sun sha zargin mahukunta da nuna halin ko unkula da abin da ya samu waɗannan mata da yara ƙanana. Saboda haka na tuntuɓi kaka Tuda na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen, wanne a kwanakin baya shirya kamfen tayar da jama'a daga barci akan buƙatar ceto waɗannan bayan Allah.
Tun da ya wannan abin ya faru ba mu taba ji ba wani ɗan majalisa ya sa an ciro minista na cikin gida. Alhamdulillah yau lalle abin an ci gaba kaɗan za a ce. To maimakon ya ba da amsa akan ina aka kwana da wayannan mata da yara nan Ngalewa, sai da yayi ta gewaye-gewaye ya kawo zancen wani affair Charlie da ya wuce yau da shekara biyu, wani zancen zabe.
A watannin da suka gabata, wasu yara biyu da aka gabatar wa mahukunta a yankin Difa sun bayyana kansu a matsayin waɗanda suka tsere daga inda Boko Haram ke garkuwa da sauran 'yan uwansu 37. To amma da yake bayani akan wannan batu a gaban majalisa, ministan cikin gida ya kwatanta cewa babu ƙamshin gaskiya akan abin da yaran suka faɗa. Wataƙila wani shiri ne da wasu suka kitsa da nufin samun kuɗin da za a iya kira na fansa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata, mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi.
To a can jihar Kano ko yan kasuwan kantin kwari ne suka koka cewa yan kasar China sun mamaye kasuwanci a kasuwar ta kantin kwari ga Mahmud Ibrahim kwari da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Yan kasuwar da ke hada-hadar su a kasuwar kantin kwari ta nan Kano na ci gaba da korafi kan yadda yan China suka mamaye kasuwar.
Sunana Aminu Bala, a kasuwar kantin kwari ina saida atamfa. Yan China yanzu kasuwar kwari kamar tasu ce domin da sun mamaye kusan 70% ko 80% su suke juya ta, su suke rabawa mutane kaya, suna da agents suna shigowa cikin kasuwa suna ganin duk abin da ake mutanen mu sun daina oda.
Sunana Kabir Musa, yanzu ta kai ta kawo za ka je ka siyo kaya a hannun dan China zai baka farashi zaka ci naira 2000 naira 1000 wani ma abin da zaka sayi ha. Yanzu da zaka duba kasuwar nan in ka san ta da ka san da baka take ba, kawo wannan abu mai matsala ne wanda muke kira da mahukuntan mu da su duba wannan abu musamman sarkin Kano masayin tattalin arziki ne.
To amma commissioner ciniki da masana'antu na jihar Kano Amir Rabiu ya ce suna daukar matakai domin warware wannan matsala da Chinasawa ke kawo yan kasuwar cikin gida na Kano, sai dai akwai kalubale.
Muna kullun zama da waɗanda suke da ruwa da tsakikan al'amarin daga wanda suke cikin kasuwar. Mutananmu su suke mana furtar al'umma. Mutum dan ƙasa ne shi, sai jawo kuma bako, sai bakon ya amfani da fuskarsa da jikinsa ya kasance in ka zo za a ce maka wannan kantin kamar na wani ne. Amma a zahiri dan China ne yana nan da dan office shi daga gefe ko daga ciki yana zama, kuma shi yake cin gajiyar abin direct yake yin abin. Amma ana nan ana yi a hankali musamman muna tabbatar da wanda ya fito mana da ka'idodin da yake ta haddin kasar mu, muka tabbatar muna kaiwa hukumomin tarayya.
Alhaji Amir Rabi kenan commissioner ciniki da masana'antu na jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Shima wannan guni ne yake ji.
To kafin ku ji shirin mu na gaba ga wannan
kiran da ina yi ga dukkan fasoci na coci-coci wanda suna nan, shine kowane mutum ya rungume salama, mu zama mutane wanda za mu nuna salama a cikin kowace yanayi. Lokaci ya gabato wanda in an taka sayin kafanka ka ga mun da ya taka kama cewa danwa kai hakuri.
To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wace wannan magana a ina kuma yake wannan magana ko me yasa yake wannan maganar. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Filin ciki da gaskiya zai leka birnin Kano a tarayyar Najeriya. Domin yadda wani al'amari ya faru a unguwar Dorayi, inda wata hatsaniyar ta faru tsakanin wasu matasa biyu. Lamarin da ya sanadiyar gura daga cikin su, barin jikinsa ya shanye. Wannan batu dai ya kai ga ofishin ƴan sanda na sharaɗa, kuma ƙarshe aka gabatar da lamarin gaban kotunan shari'ar musulunci na Kano, farawa da kotun da ke kofar kudu ta gidan mai martaba sarkin Kano. Da ta ƴan alluna da kuma babbar kotun shari'ar musulunci da ke bakin kasuwa. Sai dai Malam Aminu Inuwa da ke zama mahaifin yaran da aka sara a kunyar kai, har ma abin ya shafi jijiyoyin da ke kai sakon aiki zuwa ga hannunsa da kafarsa ta dama, ya zargi alƙalan da suka yi wannan shari'a da yi masa walawala saboda cimma buƙatar abokin aikinsu wanda yake da alaƙa ta auratayya da yaran da ya buga wa ɗansa makami har ya nakasa shi. A hirarsa da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, Malam Aminu Inuwa ya fara ne da bada tarihin yadda lamarin ya faru, kama daga ɗawainiyar asibiti domin neman magani zuwa je kaga dawo na zirga-zirga.
Sunana Aminu Inuwa Ahmad, ma'aikaci a FCE Kano. Anna ke karantarwa.
Ina kike zaune?
A Dorayi, unguwar Dorayi, hanyar fa shekara inda ake cewa ƙarshen wa. Nan haka gida na yake. Akwai ɗana sunansa Awwal Aminu, da aka sara da manjagara ranar 16 ga watan March na shekarar 2016. Aka sara mun da kuma yar dan na zo ya rasa barin sa na dama hannunsa da kafarsa, babu sata babu maita, aka yi masa wannan sarar akan kawai an zage shi an cin yayi sai rama irama zagi shi kuma wanda ya sare shi ne yake yana da gata mun je kotu domin na sha wahala
menene ya hada su
magana ake yi akan aski dana yana wani yaro ina ba shawara cewa wannan askin da yayi bai dace da kansa ba domin a gaban iyayensa ne bai zo na asibi da yaron almajiri ne shi kuma yaron sai ya rika murmushi shi kuma mai sare yana shan gefe kidan ka na jiyo kawai sai hautura dana ashir dana ya tambaye shi akan me kake zagi na ci an zage ka din ka rama mana ina ruwanka da askin sa askin nan ina ruwanka da shi da zaka ga cewa bai kamata ba sai dana ya ce masa to ai askin nan ba akan kai yake ba kuma ba kai kai masa askin kuma ba shi dangantaka da kai kuma maganar muke ba shafe ka ba to dan me zaka zagi na ci ka rama zuciya ba ta da shi dana ya rama zagi shine zo ya caci mu dan na hafi ko kawai yayye ka da shi ya kasa da yara suka yi dariya sai ransa ya baci sai ya rika cewa yana kashe ka sai yana kashe ka dan akwai a gaban shedu akwai wannan manya suka ji suka zo suka raba bayan an raba wannan hayaniyar wani ya tuma sai ku me kai masa yake maka irin wannan mugun baki yana gaya masa wallahi ba abin da yasa kake zagin ubana kawai sai ji an buge shi aka ashe manjagara ce ya kwato daga annun wani yaro yana aikin kwata ya sare dan na da ita ya fada kwata sai sake binsa cin kwata sai sake buga mu dana dai su ma yake bisa abin da yake ba sannan ya da manjagara ya fita da gudu a ciki aka samu wasu malafikai suka koye manjagara to tun daga nan shine muka shiga wahala mun je wajen yan sanda
to da haka ta faru kana wurin ne ko kuma a labari aka ga maka
ina gida sai aka ji haka ga matata to gida na bangare biyu ne to ina ɗaya bangaren kamar matattawa sai ita uwar yaron na ta buga mun waya ce kana ina ne sai na ce ina gida ce auto kana ma gida to maza fita an sara abba to shine fitar da nayi a guje na je ga taron jama'a kowa yayi shiru ne to ko an kashe shi ne dana ni ba da baki ba abin ya daure mun kai da na je na ganshi cikin jini a zaman kofar wani chemist na ce kai ko waye sare shi me ya faru suka ce ai kaji na ce to ba ko mun muce da shi na ce da wani mai chemist Allah ku haka sai da wannan jinin sai ce a nan magana sai da asibiti zamu tafi asibiti sai wani mutum ban taba ganin sa ba sai ce ni alhaji a gaba na kai abin nan na ji da ke ta zai kashe shi lalle abin nan ka dau mataki har na sa an tafi da shi a daidai da sahu bakin titi inda ake da wannan asibiti private sai na ce a to a kira su a dawo shine muka wuce police station na Sharada a police station na Sharada kuma sun ga musu ga abin da ya akwa kawo mu dan sanda sannan muka wuce zuwa asibitin Murtala inda anan ne aka yi masa dinki da allurai da sauransu sannan muka dawo gida kwana tara da wannan abin sai jikinsa kuma sai ya canza tafiyarsa ta canza ranar wata asabar kawai sai yaro ya hujjiga sai suma tun daga nan shine muka shiga tashin hankali ya rasa hannunsa na dama wasu dama sai dai zama ma sai da ya koya tafiya ma sai da ya koya
a daidai lokacin da kuka je asibiti akai masa magani shi yaron kun tuntubi ko kuma su yan sanda sun tuntubi iyayensa ne ko sun kira iyayensa ko ku a tunda dai an yi wa danka magani shikenan ka baka kula su ba
eh da akai wannan yan sanda suka ga abin da ya auku suka kama yaro suka saya shi
shi wanda yayi
wanda ya tsara aka tsare shi washe gari suka je suka shiga suka fita aka sako yaro ni kuma na jana take cikici na dana saboda gaba ɗaya masu
kamar yaya suka shiga suka fita
to zuwa suka sami yan sanda ne suka ta dai neman da za a dai a fahimci jura kaza kaza waye shikenan sai aka ce to
kai ba an kamo yaron an kira ka misali su yan sanda sun kira ka domin a tattauna wannan batu
an kirawo ni da nazo muka zauna aka tattauna sai shi uban yaro da wani babban wan sai suka ci a gaban yan sanda su sun dau nauyin dana duk wani abu na gudu shafi magani su za su yi dan Allah da annabi ne a guri kar a kai mu kotu na ce to shikenan na dauke kai to na zaci za su yi din sai suka zira min ido
wai shi yaran nan ma ya sunansa kuma sanan a nan ungo ku yake yana da iyaye makwabtanka ne ko kuma ungwa ɗaya kuke ko kuma ya akai
makota na ne yaran sunansa Ibrahim mahaifinsa kuma mutum Niger ne aka ce ya zo ya yi aure ya haifi ƴaƴa dan ni na riga su ma zama ma unguwar Dorai ni dan unguwar Kudilawa ne cikin birnin Kano zama ya kai ni Dorai na sai gida ne gini to sai suka zo suka ce shikenan ba wani abu su za su kula da duk wani abu amma ina sai suka zira
shi baban mahaifin yaran kenan
shi mahaifin yaran shi babban yaran
a gaban yan sanda kuka wannan yarjejeniya kenan
a gaban yan sanda suka nuna cewa za su yi komai din
daga baya suka nuna ko kuma a rubutaccen rijejeni aka kowa ya sa hannu kai da su
ba mu yi rubutu ba tsakanin mu da su in ban da statement yan sanda suka dauka na abubuwan da suka wakana ba wata rijiya da muka yi tsakanin mu da wayannan mutane
to tunda ya dawo alƙawari a gaban yan sanda ya cika ya ci gaba da cika kula da sha'anin lafiya tunda ka ce an je asibiti
tunda suka bada naira 17,500 ba su ƙara bada kofi cika ba
kenan daga shi asibitin Murtala da kuka kwana tare misali kuka dawo gida sannan kuma daga baya kuka tafi asibitin Malam Aminu Kano
a Murtala ba mu kwana ba amma da aka kwana tare a gida shine da jikin ya rikice gaba daya shine muka tafi asibitin Aminu Kano da asibitin Aminu Kano
to lokacin da kuka je asibitin Aminu Kano kun cimma wancan alƙawari da shi mahaifin shi Ibrahim yayi a gaban yan sanda
ba a cimma alƙawarin ba saboda wannan 17,500 din da na magana ita ce kawai suka kawo ko ba su ƙara ko kobo akai ba suka bani da wahala ni kuma na kai saboda miliyan akan yaran nan
a daidai wannan lokaci ne suka kai gudunmuwar naira 17,700
a lokacin da aka kwantar da mu aka ce za a wa yaro hoto na kwala kuma hoton nan 30,000
asibitin koyarwa na malami
Aminu Kano da na yi wa wansa waya na ce ga abin da aka ce sai ya ce zai aiko da kuɗi can sai aiko da wannan naira 17,700 da 500 ce to gashi nan wani sai in nemi wacce ko ai wayaran hoton wayan wannan kuɗin hoto ma kawai kenan banda kuma kuɗin su kuɗin gado da sauransu da kwanaki da muka yi a Aminu Kano
kwana nawa kuka yi a Malam Aminu Kano
ai ba zan iya lissafa kwana nawa muka yi ban kwanakin da yawa amma akwai risitai da suke nuna ya kwanakin da muka yi
can ka ce wato sun sace muku hoton na'ura da aka dau hoton kan yara ya a daidai wannan lokaci ne aka dau wannan abin bayan ya biya sun bada wannan gudunmuwar ne 17,700 ne
bayan sun bada gudunmuwar 17,700 ne kuma suka fake mu suka sace hoton sai da ta kai ga za a je kotu a kotun sannan suka fito da hoton wasu kuma suna da shaidar likita ne ce yaro ya warke bisa kuma ka'ida
to shi wayewar hoton nan me ya nuna ne
hoton ya nuna sarin da ake wa dana shine jawo dana ya rasa hannun dama da kafar dama
idan Allah kai mako mai zuwa zamu ci gaba da sauraron bahasin Malam Aminu Inuwa wanda aka sari dan sa aka har ta kai gabarin jikin sa na dama ya daina aiki yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwali ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana takaice.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley jiya Lahadi ta gargaɗi shugaban Siriya Bashar al-Assad cewa Amurka za ta sake kaiwa gwamnatinsa hari da makamai masu linzami. Muddin ya sake amfani da makamai masu guba wajen kaiwa mutan kasar hari. Madam Haley ta ga tashar talabijin ta Fox cewa idan har duk da makamai masu linzami 500 da Amurka, Birtaniya da Faransa suka cilla kan masana'antun sarrafa makaman masu guba a Siriya a ranar Asabar da ta gabata bai sa ya shiga taitayinsa ba, to ya shirya radadin ƙarin hare-hare da za a kai kan kasar ko gwamnatinsa nan gaba. Shugabannin kasashen Laraba sun hallara garin Daharan na Saudiya domin halartar taron kolin kasashen Laraba karo na 29 a yayin da ake ta maganganu dangane da mummunar hali da kasashe da suke yankin suke ciki. Shugabannin sun mai da hankali ne kada kici da kasashen da suke yankin suke da Iran, yaƙi da ake da Yemen, mummunar yaƙin basa sadda ake a Siriya, da kuma amincewar da Amurka ta yi cewa birnin Kudus ne yalkwatar kasar Isra'ila. Dabban mutane ne suka hallara a fadin Indiya jiya Lahadi suna buƙatar ganin an yi wa 'yan mata biyu adalci sakamakon fyaɗe da aka yi musu, lamari da ya sa 'yan ƙasar suke tambayar me ya sa kare 'yan mata da mata baki ɗaya ke zama ƙalubale duk da dokoki masu tsanani da ake da su. Wannan shi ne taron jama'a mafi girma da yake nuna fashinsu tun bayan fyaɗe irin wadda ake kira giwa ta faɗi da aka wata ɗaliba babba a babban birnin ƙasar Indiya. Wato lamari da ya auku a shekara ta 2012.
To madalla da ta kai tutun labaran mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taimaka mu gabatar da shirin. Sai Chuba Hiro Judo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai da hantsin mun sake dawowa.